Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ma sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirin mu na daren ranar Litini 31 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an yi taro a Abuja game da batun tura manyan sojojin Najeriya zuwa jihar Borno saboda
kai kasancewa lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya hawo mulki, bukatar sa ta farko gare su shine su koma can su mai da headquarters. Kuma an ga amfanin haka
a jihar Plateau kuwa al'ummar Fulani da Burane suka ce su fa sun gaji da rikici da juna.
Shekarun baya an zauna noman haram kiyo haram, ba ma son wannan kirafin da aka yi na shekara 15 ya sake faruwa a jihar Plateau.
Crisis da yazo ya bata mana zama wanda bai kamata ba a cikin rayuwa.
To Allah shi kyauta, kamar yadda kuka sani yau Litini ce, dan haka Aliyu Mustafan Sakwato na tafa da labaran wasanni, amma a takeice yau za a kira wayar mu a kuma bayyana ra'ayi kan yadda ake ganin na kasassu za su iya taimaka ma kansu. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022255655. Muna kuma wato sai kuma labaran duniya, gyara zama.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran. An rantsar da John Kelly, wani tsohon babban jami'in mayakan ruwan Amurka da ya yi fice wanda baya bari ta kwana a matsayin babban hafsan fada White House, tare da dora masa na wayar gudanar da harkokin mulkin gwamnatin shugaba Trump da ta shiga wata na shida da kama aiki. Zai yi manyan ayyuka da dama, inji Trump, yayin da yake martaba marabtar Kelly, tare kuma da yaba ci gaban kasar a fannin tattalin arziki. Yace hannayen jari sun cira fiye da yadda suka taba cirawa. Rashin aikin yi ya ragu fiye da kowane lokaci cikin shekaru 17. Kamfanoni suna ci gaba, harkokin kasuwanci suna tafiya da kyau bisa ga binciken ra'ayoyin jama'a, inji Trump. Muna kokari ainun, muna da foundation mai kyau, muna da goyen baya, kasar tana da kwarin gwiwa, ina kuma tsammani janar din zai dora akan wannan ci gaban. Trump ya sallami Ryan Priebus, wani jigon jam'iyyar Republican daga matsayin na fada White House ranar Juma'a. Trump dai bai dade da sanin Kelly dan shekaru 67 ba, amma yace aikin da yayi da ya zabe shi sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida da irin dagiyarsa a yaki da bakin haure ya burge shi. Da yake sanar da sunansa, Trump ya bayyana shi a matsayin tauraron gwamnatinsa. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya kori Anthony Scaramucci ba zata daga mukaminsa a matsayin daraktan harkokin sadarwa, bayan sama da mako guda da mutumin da ke harkokin kudi a New York ya kama aiki a matsayin na fada White House. Jami'ai sun shaidawa kamfanonin sadarwa cewa Trump ya kori Scaramucci ne dan shekaru 53 bayan da sabon babban hafsan fada White House ya gabatar da bukatar yin haka. Fada White House zai ta sanar da cewa Scaramucci zai ba da wuri domin Kelly ya iya gudanar da aikin sa ba tare da wata rikawuya ba. Scaramucci ba sananne bane ga Amurkawa kafin zuwansa Washington a tsakiyar wannan wata na Yuli. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya bada tabbaci a wajen taron majalisar zattawarsa a yau Litinin cewa za a magance barazanar Koriya ta Arewa. Da yake amsa tambayoyin wani dan jarida, Trump ya ce za mu yi maganin Koriya ta Arewa, za mu iya yin maganin su, muna maganin komi. Rana Asabar, kwana daya bayan da Koriya ta Arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami da ta yi kirarin cewa zai iya kaiwa Amurka, ya yi rubutu a shafinsa na Twitter yana tsautawa China, makwabciyar kasar Koriya ta Arewa mafi karfi. kuma abokiyar kawancan Amurka mai muhimmanci yace China ta bani kunya basu yi mana komi game da Koriya ta Arewa ba sai babatu kawai ba za mu bari haka ta ci gaba da faruwa ba China tana iya shawo kan wannan matsalar a cikin ruwan sanyi daga ƙarshe rundunar ƴan sandan ƙasar Kenya ta ce tana binciken kisan wani babban jami'in zabe Christopher Sando wanda aka samu ambace a yau Litinin ana sauran mako guda da ƴan kwanaki a gudanar da babban zabe na ƙasa sanarwar da Sufeta Janar na ƴan sanda Joseph Bennett ya fitar ya ce an kai gawon Sando a gidan ajiyar gawa dake bayan garin Nairobi ranar Asabar sai dai ba a tantance shi ba sai yau Litinin din Bonnet ya ce rundunar ƴan sandan tana ɗaukar kisan Mando a matsayin babban laifi ya kuma ce suna binciken bin diddigin bayanan da suke samu da za su kai ga kama waɗanda suka kashe shi a kuma tuhume su sanarwar da aka bayar mai tsawon shafi biyu bata bayyana sanadin mutuwar tasa ba Sando shine manajan fannin fasaha na hukumar zaben ƙasar Kenya IEBC yana kuma da ƙwarewa akan na'urar da za a yi amfani da ita a zaben da za a gudanar ranar 8 ga watan Agusta.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington. To bari mu fara da zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda bayan jerin tazurruka game da sake tabarbarewar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya wanda ya kai ga halaka jami'an tsaro da dama muƙaddashin shugaban Najeriya Yomi Osinbajo ya jaddada umurninsa cewa manyan jami'an sojin Najeriya su gaggauta komawa jihar Borno ga wakilinmu na fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa da cikakken rahoton
a karo na uku a cikin awowi 48 wato kwanaki biyu kenan muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo yana ci gaba da tattaunawa ta gaggawa da hafsoshin soji na Najeriya a ƙoƙarin da ake yi na warware sabon matsalar da yaƙi da ƴan ƙungiyar Boko Haram yake fuskanta a arewa maso gabacin Najeriya to ganin cewa har yanzu bamu samu bayanin cewa za a sauke ko an sauke waɗansu mayayin sojojin ba ko kuma su za su aje aiki a sanadiyar wannan abun asha da ya faru na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji ƙarin haske akan muhimmancin ci gaba da gudanar da irin wannan taro na gaggawa a daidai wannan lokaci
salo da wannan fitina ta ƴan ta'adda ta dauka a ƙasa abu ne da ya damu gwamnati ya kuma damu kowa da kowa wanda dole a san yadda za a yi wa abin makama makasudin wannan tarurruka shine gwamnati ta duba ta ga irin matakan da ake dauka sun yi daidaito da irin kalubale da yake fuskantar gwamnati
wato a kasashen da suka ci gaba duk inda aka kaiwa sojoji da al'umma kasa samami sau da yawa irin haka kana ganin an yi wani gyara da garan balo ko ya kai ga saukewa na mayman jami'an soji ko masu jami'an manya masu aji saboda kasawa da aka gani ta bayyana a wannan karo me yasa ba dauki irin wannan matakin ba
to ai ya dogara ga me ake so a cimma shin so ake yi kawai kori mutane daga aiki ko kuma so ake aka samu saukin wannan lamari da ake ciki wannan mataki da shi ne rikon shugaban kasa Professor Osinbajo ya dauka na gaggawa shine komandojin nan na sojojin Najeriya su saki komawa Maiduguri kai ka san cewa lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya hawo mulki bukatar sa ta farko gare su shine su koma can su mai da headquarter kuma an ga amfanin haka to watakila ganin nasarori da aka samu ci gaba da aka samu a wannan yaki watakila dukkan sun baje sun fashe kuma an dawo nan Abuja to an ga bukatar ta taso dai a tura sakan shi yasa aka ce to duk su zabura su koma can Maiduguri din su kafa headquarter su a wurin rundunar mayakan Najeriya sun nuna cewa akwai bambanci da irin wannan yaki na ta'addanci lokacin rani babu ciyayi babu bushiyoyi da za su boye mutum muna cikin damuna yanzu yanzu idan damuna ta zo ta kawo wannan laifin komanda na soja ne su waɗannan su ma suna da nasu tasiri
Allah ka kai magin soja ko gidan su ko dada
lallai kan kuma a gaida Umar Faruk da wannan rahoton daga Abuja kuma bari mu kada jihar Plateau inda anan kuma al'ummar Biram ne da Fulani ke cewa su fa sun gaji da rikici da juna don haka a taimaka musu su zauna lafiya Zainab Babaji gare ki
Shugaban kungiyar Miyetti Allah reshen karamar hukumar Basa Umar Dakare yace ba sa fatar ganin rikicin da ya auku a shekarun baya ya sake faruwa.
Domin akwai shekarun baya kamar shekara 15 an zauna noman haram kiwo haram. Yanzu an samu zaman lafiya to muna son kowa ya kula da kayansa. Duk wani yaron da muka same su suna sanu a gonakin mutane kungiyar Miyetti Allah ba ta lamunta ba su kama su ta hukunta su. Domin wancan rikicin da akai mun yi asara wa'ansu suka rasa dukiyoyinsu da gidajensu da rayuka. Sun yi hijira suna san sa wahala to yanzu tunda mun samu zaman lafiya su dawo su same mu kuma muna kira da su wayannan mutane masu gonakin gaba daya duk wanda akai masa barna kar ya dauki doka a hannunsa ya kawo ma kungiya domin a samu a kai ga hukuma a hukunta wanda yayi ba ma son wannan kirafin da akai na shekara 15 ya sake faruwa a Basa local government da Jihar Filato da ma Nigeria gaba daya.
Shugaban kungiyar raya yankin Rob a karamar hukumar Barkin Ladi Joseph Chalom Jack yace suna fatar ganin dangantakar su da Fulani ya koma kamar yadda da yake.
Ina rokon jama'a na wannan gunduma da Biram din da Fulani da Hausawa da sauran kabilu yadda muka tashi muna yara kanana muna tafi a makaranta tare muna yawon sallah tare muna yawon Christmas tare wannan crisis da yazo ya bata mana zama kowa yana shakkar dan uwansa wanda bai kamata ba a cikin rayuwa a yanzu nan mutanen da suna so su koma su je su ginin gidajensu in sun yi tubali sai a zo a rushe suna zama gidajen waɗansu a ɗaki ɗaya ka samu mutane wajen biyar ko bakwai suna zama waɗansu yara ba su da uwa ba su da uba wannan abun yana ba mu ciwon kai sosai. Mun ji dadin yadda gwamnati tana kokarin jawabin yadda za su samu zaman lafiya a zo a bincika mini damuwa na zaman mutanen kai kabilan Biroma da sauran ƴan uwan mu Fulani.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To Allah sa anji. To anji ba kadan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin nakasassu za su iya taimaka ma kansu da kansu. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To daga Nasarawa wake kan layi.
Assalamu alaikum, suna na Shafale Kasim Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Mallam Ibrahim barka da aiki.
Barka da Shafale, shafa mana muji.
Mallam Ibrahim gwamnati wato a gaskiya wannan batu na kasance wallahi ina ganin kaman kaga makarantun nan da aka bude na kasance a gaskiya duk billahi ina ganin in suka tsaya makarantar nan wallahi za a samu abun yi saboda musamman a nan a jihar Nasarawa akwai nakasanshi Allah ya taimake shi bai taba karatu ba amma Allah ya taimake shi a bude makarantar su a Lagos ya tafi da shi Allah ya taimaka kuma ya gama ya dawo ya dan samu abun yi da fatan su za su iya taimaka ma ƴan uwansu kuma akwai hanyoyi na sana'o'i dan wayansu za a ga cewa ba su da kafa ne amma suna da hannu da za su iya yin aiki wanda zai rika taimaka musu wayansu kuma za a ga su a hannu ne ba shi amma akwai kafa inda za su rika dan koda ma sai da kaya abin da fatan za su yi kokari da wannan Allah kuma ya sa mu zauna lafiya kuma mu gama lafiya.
To mun gode Shafale, bari mu matsa kusa da kai amma a Filato wake kan layi a Jos.
Bala komanda ne daga Bukur jihar Filato.
To Bala komanda muna jinka.
Yawwa, to tsakani ga Allah kaman abin da ya shafi su wa'annan na kasassu ya kamata ya zamanci tunda alhamdulillah da yawa masu yawa akwai yanzu wa'anda suke da sana'o'in su a hannu da aka gansu suna gyaran kekuna suna kera kekuna nasu na guragu da sauransu kuma suna gadaje na makarantu da sauransu. To ya kamata gwamnati ta shiga cikin al'amarin mutanen nan ta tallafa musu ta taimaka musu maganan barace-baracen nan ya zama sai tarihi.
To mun gode sosai, kana gab da gama kuma layin ka katsi amma ka kammala komai da fatan gwamnati za ta ji ta yunkuro ta taimaka mana kasassu. Bari mu je mu Baucin Yakuba wake kan layi.
Sunana Ibrahim Musulmi daga Azare jihar Bauchi Nigeria.
To Haji Ibrahim gare ka.
magana ta gaskiya wannan tsarin da
to da alamar layin malam malam Ibrahim ya katsi to bari mu je mu ka to layin Katsina ma ya katsi to
ina ji
to okay to muna jinka malam na Katsina
suna da Buhari Fantama Funtuwa DGY
to muna sauraron ka Buhari
yau hakika gaskiya wannan makaranta da aka bude ta na kasassu gaskiya abin alfahari ce saboda yanzu aka mu ana ina tare da wa'ansu suna kasassun ne ba su da kafa kuma amma sun kasance yanzu aka suna dinki da dinke-dinke da hana kaya dan yanzu kaga da sallah wallahi abin ka gani sai ya baka mamaki shagon su ya cika da mutane in gaya ma suna ta dinki suna samun su kuma ga su suna sai da sana'ar su ta recharge card din nan
to da fatan al'umma za su taimaka musu wajen sayen kayayyakin su ita kuma hukuma ta yunkuro ta yi abinda take iyawa bari mu je mu Kaduna garin gwamnati wake kala ya Kaduna
Ibrahim ka almasi barka da aiki barka da yamma
barka da mai redio
suna na Alhaji Musan Garo mai redio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
gare ka
to alhamdulillah idan muka dauki wannan al'amari gaskiya ba karamin jin dadi na yayin farin ciki da murna saboda ka almasi idan muka dauka kaga mu kan mai zuwa jahar Kaduna inda a ce za a sami irin wayannan makarantu kamar guda biyu ko guda daya ce ma a jahar Kaduna kaga za a rage irin wayannan abubuwan da suke faruwa amma abubuwan da ke faruwa gaskiya al'amari a ce na kasance bai da aikin yi ana kyamar shi a cikin al'umma kaga shi ne yake kawo wani mutum ma zaka ya kulli zuciya ya mutu amma in a ce ana samun makarantu haka za a bude ko kuma a bude wani ma'aikata wanda za a samu su rika yin tsince-tsince da wasu aikace-aikace da walda da sauransu to gaskiya da ba an samu cigaba fiye da haka kiran da muke gwamnatocinmu na arewacin Najeriya a tallafa wa waɗannan mutane da ayyukan yi shine kai mafita ƙarshe ne muka fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to Alhaji Musa mun gode bari mu kada Bauchi Garu wake kallaye a Bauchi
Assalamu alaikum sunana Rabiu Dakke Gwalolo karamar hukumar gaba Bauchi
to muna jinka na Gwalolo
a zahirin gaskiya na kasa tudewa waɗanda suka tsaye da zuciya su za su iya sana'a za su nemi abinci su za su taimaka wa domin za ka ga wasu suna kasa wasu kayayyaki suna tarwa suna daga zaune wasu za ka ga suna sai da recharge card wasu za ka ga suna sana'ar hannu duk wanda ya daure zuciyarsa ya daure ya dage ya dage to ba zai nemi bara ba sai ma ya kifta wa Radio da Gwalolo karamar hukumar gama Bauchi State Najeriya
to mun gode Hajira bari mu koma Kaduna garin gwamnati ke kala ya Kaduna
salmasi barka da lasariya
barka da warhaka
Ina Murtala ina kiran ku da garin Jasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to Murtala
to dan ko dai in za mu ga mu kan mu gaskiya kalmar shi dole gwamnati sai ta fara ba su taimako na gaggawa tukun ma'ana za ga wasu guragu ne ba su da keken hawa da za su je gun sana'a ko da ma a ce wani na dan sheda tati ko yana dan sheda charter ko kuma yana dan tela ko abun nan dan makaho ne kuma yana neman wani dan jagora shi kadai ba zai iya daukan kanki zai gani ya kai gun sana'a shi ba na farko ke kuma mutane su taimaka musu yau idan ka gida shagon mai lafiya ga wanda yake da dan na kasa haka to a cikin kayan dan masu na kasa na haka zai ga ra'ayin saura ga to shine suna ciki ma ai gara ma ba zai ci bara ba ko masa mutun haka to tsaurin da muke ba hukuma kenan kashi lafiya
to mun gode Murtala Allah sa al'umma ta ji wannan shawara ta ka mai muhimmanci bari mu kada can kurmi wake kallai a Oyo
Alhaji Rabiu Abdullahi Dandume daga jihar Ibadan Najeriya
to na Dandume amma a Ibadan
wato su wannan na kasassu a zahirin gaskiya idan aka tashi sai aka taimaka musu akwai kasassun da yawa ma sun fi masu lafiya zuciya amma rashin taimaka wannan yana kara tabarbara lamari idan aka tashi aka taimaka musu da ainihin gwamnati da ainihin attajirai idan suka sa
to
wallahi za su taimaka ma wasu ma ba su kansu ba
to mun gode sosai mun gode sosai malam na dan dume to har yanzu dai muna can amma kusa da arewa wake kallai a Jakuta
jini alalo ne daga Jakuta ta jihar Kogi
to muna jinka engineer
to kira nake ni daga Jakuta a jihar Najeriya a samu irin makarantun nan kai saboda samu aiki yi su yi karatu gabaki daya sun kai akalla samu su sosai ba kaɗan ba idan sun yi sana'a a inganta sana'a a tsaye su a daraja ko ina haka zai fi su za su ji daɗi duniya lalata da a ja su ta jihar Kogi suna masa fata alheri.
To mun gode da wannan shawara daga Kogi wato a Jakuta a jihar Kogi muka kammala wannan shiri mun gode muku wannan ku da ya bada gudunmuwar sa da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Ga shiri na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shirin labaran wasanni a wata rana ta Litinin. To yau za mu fara ne a kasar Ghana inda kungiyar kwallon kafa ta mata to Black Queens suke cikin bacin rai bayan da suke zaman kashin wando na lokaci mai tsawo suna jira a biya su kudaden su na allowance da aka dade suna taruwa kudin kuma har yanzu ba a biya su ba duk da cewa ita hukumar kwallon kafa ta Ghana ta kabi mangudan kudade da suka kai kusan dala 750 a bisa niyyar cewa shi zai amfana da shi a biya wannan kudi din. Ita kanta ma'aikatar ta wasanni ta Ghana tun kamar makonni biyu da suka shige suka kira taron manema labarai suka ba da sanarwar niyyar su na cewa za su biya wannan kuɗi da zaran sun samu shi wancan mangudan kuɗin da ya shigo hannunsu yanzu. Amma yanzu makonni biyu bayan karɓar wannan kuɗi har yanzu ba a biya kuɗin ba abin da ya sa wasu ke ganin cewa ma'aikatar dai ba ta so ta biya kuɗin ne. Rahotanni sun nuna cewa matan na Black Queen suna bin bashin akalla dala 12,000 na Amurka. Kudaden allowance na kamar shekaru biyu da suke bin bashi da ba a biya su ba. Kwanakin baya ma sai da abin ya kai su suka shirya gagarumin zanga-zanga a bakin harabar ma'aikatar wasanni ta Ghana din don rashin biyan su wannan kuɗi din, amma dai har yanzu suna nan suna jira. An yi wata ƙwallo inda Maiden City suka cacceki Manchester United amma ba ta manyan 'yan ƙwallo ba ne, ta yara ne 'yan ƙasa ga shekaru 14 da aka yi inda su 'yan Maiden City din suka lallasa Manchester United da ci 3-1 a wasan da suka yi na cin kofin UDAT wanda akan saba yi tsakanin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa wato yaransu 'yan ƙanana kenan. Yanzu haka ita wannan gasa ta wannan lokaci ana ta ne tsakanin su 'yan Manchester din da sauran kungiyoyi da suka hada da ita Maiden City da Seattle Sounders da Crystal Palace da kuma Nottingham Forest. Ita wannan gasar cin kofin UDAT ta wannan shekara a yau din aka fara ta har zuwa 4 ga wata za a ci gaba da ita a Sheffield. To bari mu kakkare a Mali inda Allah ya kiyaye a wani mummunan hatsari da ya samu kungiyar kwallon kafa matasa 'yan kasa ga shekaru 17 da ke cikin mota wacce kuma ta zo ta fadi a kusa da babban birni ya Musokro. Wanda suka ga abin da ya faru sun ce an ci sa'a ba wani mummunan rauni ko mutuwa da aka samu, amma dai akwai wani yaro na wani ƙauye da ke kusa ga inda abin ya faru wanda aka ce ya samu mummunan rauni shi yaron. Alamar ya faru ne lokacin da tayar motar nan ta fashe kuma motar sai ta juye ta fada cikin wani kwadaddafi da ke ƙauyen Ilibu wanda aka ce wuri ne da kamar kilomita 60 na tsaraba shida a yammacin Sokoro din. Daman dai su wannan matasan sun fito ne daga Abuja za su koma gida ba mako inda suka ciyo lambar azurfa a wani gasar kwallon kafa na matasa na kasashen da Faransa ta mallaka a can Afirka. Mali da yanzu haka ita ce zakarar da ke rike da kofin 'yan kasa ga shekaru 17 na Afirka, saboda haka su ne ma za su wakilci Afirka din a gasar cin wannan kofi na 'yan wasa 'yan kasa ga shekaru 17 na duniya da za a yi a kasar India. Jama'a abin da ya samu kenan a shirin na labaran wasannin wannan Litinin, sai kuma ta idan Allah ya kai a huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cewar wani rahoto da ma'aikatar tsaron Amurka ta fidda na shekarar 2016, kungiyar ISIS ta kasance kungiyar 'yan ta'adda mafi karfi wadda ke jan ragama da karfafa wasu kungiyoyi da jama'a a fadin duniya. Amma kungiyar ta fuskanci koma baya don ta rasa yawancin yankunan da ta mallake a Siriya da kuma Iraki. Yayin da koma bayan kungiyar ya karu sosai, ISIS ta tura mabiyanta daga Iraki da Siriya su kai hare-hare a wajen kasashen gabas ta tsakiya. Ta kuma karfafa gwiwar mabiyanta akan aikata irin waɗannan hare-haren a wasu kasashen. Kungiyar Al-Qaida da sauran kungiyoyin da ke da alaka da ita sun yi amfani da gwamnatocin da ba su da karfi a wasu kasashe da yankuna don ci gaba da zama babbar barazana ga duniya. Ƙungiyar Al-Qaida da ke mashigin kasashen Larabawa har yanzu na zaman barazana ga kasar Yemen da yankin kasashen Gulf da Amurka duk da kisan wasu manyan shugabannin kungiyar da aka yi. Ƙungiyar Al-Nusra Front mai alaka da Al-Qaida a Syria na ci gaba da yin amfani da tashin hankalin da ke faruwa a kasar don kare yankunan da ta maida tangarta a sassan arewa maso yammacin Syria. Ƙungiyar Al-Shabab kuma na ci gaba da kai hare-hare daban-daban a fadin Somalia da wasu sassan Kenya. Duk da karya lagon shugabannin kungiyar da aka yi da kuma karuwar ballewar wasu daga kungiyar. Haka kuma a Afghanistan, kungiyar na ci gaba da fuskantar koma baya. Abubuwa biyu ne suka yi tashi a shekarar 2016. Abu na farko shine kungiyoyin 'yan ta'adda sun kafa tangayensu a yankunan da babu gwamnati da yankunan da ake rikici suka kuma yi amfani da wannan damar wajen ƙara mamaye wurare. Abu na biyu shine ci gaba da kai hare-haren ɗaiɗaiku marasa alaka da wata kungiyar 'yan ta'adda musamman akan fararen hula a wuraren da jama'a ke taruwa. Abu na ƙarshe shine har yanzu Iran ce babbar ƙasar da ke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda a faɗin duniya. Tana taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda a Syria da Iraki da kuma a faɗin gabas ta tsakiya. Rahoton na ma'aikatar tsaron Amurka ya kuma hada da wata kididdiga da hukumar nazari da yaki da ta'addanci ta ƙasa da ke jami'ar Maryland da ake kira START a takaice ta yi. Hukumar START ta lura cewa an samu raguwar hare-haren ta'addanci a faɗin duniya da kashi 9 cikin 100. Haka kuma mace-mace sakamakon hare-haren ta'addanci sun ragu da kashi 13 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekarar 2015. Wannan kididdigar an yi ta ne bisa la'akari da hare-hare da mace-macen da suka faru sakamakon ayyukan ta'addanci a kasashen Afghanistan da Syria da Nigeria da Pakistan da kuma Yemen. A lokaci guda kuma an samu karuwar hare-haren ta'addanci da mace-mace a kasashe da yawa ciki har da Iraki da Somalia da Turkiya a cewar muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da ta'addanci a cewar Justin Severo bayan da aka fidda rahoton a ƙarshen wannan watan na Yuli. Amurka za ta ci gaba da bada tallafi wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasashen da ke ƙawayenta yayin da a lokaci guda kuma tana mai da hankali akan ƙoƙarin magance masu mummunan tsatsauran ra'ayi. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kori Anthony Scaramucci ba zata daga mukaminsa a matsayin daraktan harkokin sadarwa bayan sama da mako guda da mutumin da ke harkokin kudi a birnin New York ya kama aiki a matsayin wannan na fada White House. Jami'ai sun shaida wa kafofin sadarwa cewa Trump ya kori Scaramucci ne dan shekaru 53 bayan da sabon babban hafsan fada White House ya gabatar da buƙatar yin haka. Fada White House ta sanar da cewa Scaramucci zai ba da wuri domin Kelly ya iya gudanar da aikinsa ba tare da wata tsangwama ba. An rantsar da John Kelly, wani tsohon babban jami'in mayakan ruwan Amurka da ya fice wanda baya bari ta kwana a matsayin babban hafsan fada White House, tare da kuma dora masa na wayar gudanar da harkokin mulkin gwamnatin shugaba Trump da ta shiga wata shida da kama aiki zai yi manyan ayyuka da dama, inji Donald Trump yayin da yake wato gabatar da Kelly, tare kuma da yaba ci gaban da ake samu a fannin harkokin tattalin arzikin ƙasa.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wacce ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leavis Creation wacce ta hada mana sautin da injiniya Musulman Altarwali, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC ke muku fatan alheri, kuta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.